A wata sanarwa da ministar ma'aikatar kuɗi Zainab Shamsuna Ahmed ta fitar, ta ce kowace jiha daga cikin jihohin nan 35 za ta biya kimanin naira biliyan 17 ne da rabi. Don haka majalisar tattalin arzikin ƙasa ta amince da naɗa kwamitin da ya kunshi ƙungiyar gwamnoni da ma'aikatar kuɗi da kuma babban bankin Najeriya don su fitar da tsarin biyan kuɗaɗen. Ta ce jihar Legas ce kaɗai ba ta karɓi bashi daga asusun gwamnatin tarayya ba. Yaya masanin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu ke kallon wannan yunkuri?
Gwamnatin tarayya ta kudurci cewa su yi amfani da shi domin sauke wasu nauyi ne a kansu, wanda kuma aka ba da kashi na ɗaya, kashi na biyu zuwa kashi na uku. To tun a wannan lokaci irinmu masu kiraye-kiraye mun ci kirin da a sa ido domin a yi maganganun da ya kamata a yi, a kuma gyare-gyaren da ya kamata a yi, domin a wancan lokaci ne da aka ba da kashi na farko ya kamata a daidaita lamuran, saboda kashi na biyu ya amfani zuwa kashi na uku. To amma a yanzu duk bayanan da za a zo a samar, ko kuma a samar da yanayin da za a samar da wani yanayi ne wanda zai haifar mata siyasar ƙasar wani yanayi na daban, saboda misali akwai gwamnonin da yanzu haka sun riga sun faɗi zaɓe, wasu daga ciki kuma wa'adinsu ya ƙare. Sannan kuma a halin da muke ciki akwai wasu gwamnonin waɗanda suna fuskantar zaɓuɓɓuka a gabansu, wanda kuma za a yi ta yin bayanai iri-iri na siyasa wanda zai zo ya haifar da wani rashin fahimta tsakanin ɓangarorin gudanar da gwamnati, musamman a daidai lokacin da ake magana sake yanayin raba arzikin ƙasa, wanda gwamnatocin jihohi suka yi ta ƙoƙarin su ga haka ya samu, domin su samu kuɗaɗen shiga ko kuma su samu ƙarin kuɗaɗen da ake raba tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi.
Shi ma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum, kuma ƙwararre a harkar zamantakewar ɗan adam, Umar Faruk Wada ya yi tsokaci a kan wannan batun.
Lalle-lalle wajibi ne su jihohi su biya gwamnatin tarayya waɗannan kuɗaɗe da suka karɓa. Kuma gaskiya idan ba a yi hakan ba, shi ne wasu ma da za su biyo baya su ɗauka cewa ai duk wanda ya karɓa ya ci bullet kenan. Halayya ɗan Najeriya ko ta ɗan Afirka cewa duk sun da ya karɓi bashi ya je ya fataka da abin da ya karɓa maimakon ya yi abubuwan da suka dace. Saboda haka ina ganin wannan abu ne wanda yake ya yi daidai. Gwamnatin tarayya don ta ce ku bani kuɗina ba laifi ta yi ba, abu ne wanda yake dace, domin ita ma akwai ɗimbin abubuwan da suke gabanta. Musamman aka yi la'akari da cewar irin harkar da ake ciki ta tsaro ta yanzu, kusan nauyin ya fi ga gwamnatin tarayya, ko da yake su ma wasu jihohin suna ɗan taimakawa. Duk da cewar an ba da wannan kuɗaɗe ne fa, domin wato a rore manya-manyan basu abin nan matsaloli, musamman albashi da kuma kuɗaɗen 'yan fansho. To amma akwai jihohin ba da wasu jihohin da har yanzu ɗinnan ma ba sa biyan ma'aikatansu wato albashi mafi ƙanƙanta naira 18,000.
Ministan ta kuɗi Zainab Shamsuna Ahmed ta nanata muhimmancin karkata akalar tattalin arzikin Najeriya daga man fetur zuwa wasu harkoki da za su ƙara mata adadin kuɗaɗen shiga. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ana ma kai naushi saboda kuɗi, mu duba tsakanin ɗan adam mu gani. Mutum yana kallon banza saboda kuɗi, mutum yana ɗiban fara'a saboda kuɗi. Kaga mutum ya ɗaure ma fuska saboda kuɗi, ana sakin fuska saboda kuɗi.